الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma uku ga watan biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih don haka insha Allah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da abin da ya gabata a cikin darasin mu na Tirmidhi cewa iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka fa'idanta a karkashin wannan hadisi da cewa idan mamuna zauna a cikin masallaci ma'ana limami yana zauna a cikin masallaci an gane ko to baya halatta ku tashi ku tsaitsaya sai idan an tada ikama idan aka tada ikama wasu malamai suka ce daidai kada kwamaci salatu anan za ku tashi ku miƙe wasu malamai suka ce daidai hayya ala salati anan za ku tashi ku miƙe an gane ko magana ta uku jumhurin malamai suka ce idan an gama ikama a lokacin nan ne za ku tashi ku tsaitsaya wannan kenan idan liman yana cikin masallaci wannan kuma ba bambanci tsakanin sauran salloli da sallar Juma'a in kwaliman yana wajen masallaci to da zaran kun ga ya shigo cikin masallaci to kuna da halaccin da za ku tashi ku tsaitsaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu hatta tarawni kharajtu aw kama qala manzon Allah ya ce kar ku tashi ku tsaitsaya sai idan kun ga na fito to dan haka wannan ba bambanci tsakanin sallar Juma'a da sauran salloli saboda sallar Juma'a limami yana kan minbari kenan lokacin da ya gama khutba idan ya sauko liman ya fara tada imladin ya fara tada ikama in an zo kada kamaci salatu anan za ku tashi ku tsaitsaya an gane ku kamar yadda malamai da suka kalli lafazin menene manzon Allah ya karantar da mu anan kada kamaci salatu hakika sallah ta tabbata a wannan lokaci dole ne za a tashi a tsaitsaya a daidaita sahu ko kuma maganar jumhurin malamai bayan an gama ikamar gaba daya wannan ba bambanci tsakanin Juma'a da sauran salloli in liman yana mu cikin masallaci kenan sai an tada ikama daidai kada kamaci salatu ku tashi ku tsaya amma in yana wajen masallaci to lokacin da ya shigo to za ku tashi ku tsaya in ya so shi ladan ya tada ikama a daidai ta sabu mai wuce gaba na'am
in kamar yana waje da ya shigo ai yana shigowa kawai kuna iya tashi ku tsaitsaya
kwarai abinda ba a bukata ku tashi ku tsaitsayawa alhali ba ku gadi manya shigo ba wannan shine haramu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun mimmike sun yi tsaye kafin ya fito shine sai ya musu hani yace la taqumu hatta tarawni kharajtu kar ku sake ku tashi ku tsaitsaya manzo Allah yace sai kun gana fito saboda so da yawa za ku tashi ku tsaitsaya liman bi shigo masallaci ba zuwa jimawa za ka yi su suna soki wannan shi kuma bayyada cewa shi musulunci abu ne wanda yake da tsari ko duk wani mai haƙƙi haƙƙin sa ake ba shi to mun ƙara bincika shi insha Allah na'am kamar kaga na'am wani misali mutanen da ba sa bukatar ka hada kafa da su diddige da su a wajen daidaita sahu wannan jahilci ne da rashin fahimtar inda aka sa gaba iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da daidaita sahu digadigai junanmu da juna za mu hada ma'ana in hada diddige na da naka sannan kuma na hada kafadata da kafadarka wannan shine daidaita sahu kuma wajibi ne an gane ko kamar yadda umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wanda kuma rashin daidaita sahu shine sababin dukkan wani rashin zuciya da gaba da kiyayya tsakankanin jama'atu mu'minai kamar yadda manzo Allah ke cewa la tusawwuna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum lalle ne ku daidaita sahunku in ba ku daidaita sahunku ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai saba tsakanin zukatanku ya zaman to ba ku a kaunar juna dan haka daidaita sahu wajibi ne iya abin da yake daidaita sahu shine gama dugadigai da kafadu kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari na'am wani misali mutum ya kauce ma tafarki na gaskiya in za ka yi masa addu'a ca za ka yi Allah ya shirye ka ko kuma Allah ya shirye da mu abin da ya fi dacewa ka hada da kanka an gane ko in a shirye kai to Allah zai kara tabbatar da kai akan tafarki wanda yake madaidaici shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya karbi addu'arka zai dawo da shi kan hanya saboda shi ana bukatar in za ka yi addu'a ka fara da kanka wannan ladabi ne daga cikin ladabban addu'a sannan ka biyo baya da duk wanda za ka masa addu'a kar mu manta annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab sai da yama kansa addu'a sannan yama mahaifinsa sannan yama mu'minai ya ce ya Allah ka gafarta mu ka gafarta ma mahaifana ka gafarta ma mu'minai a ranar da hisabi ke tabbata shine yini na alkiyama kamar yadda annabi Nuhu ya faɗa chai rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara wanda in ka koma galibin addu'o'i na alqur'ani da addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama galibi yana farawa da kansa ko kuma yanzu a jumulce kenan da shi da duk wanda yake nihin yi masa addu'a dan haka abin da ya dace ka ce Allah ya shiryar da mu an gane ko kuma ba laifi da zaka iya kebanta shi da addu'ar Allah ya shirye ka bare wai dini ana huduba yin zance ana huduba haramu ne ba ma magana ba tukun ko wasa da wani tazzi ko salula ko mai nene haramu ne a lokacin da liman yake huduba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana irin haka na ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da ladan sallar juma'a sai dai juma'ar ta tsaya ma matsayin azhar kamar yadda hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa wa man massal hasafa dalilaba wanda ya shafe tsakuwa ya gyara inda zai dora goshinsa in ana kuduba manzo Allah ya ce ya zubar da ladan juma'a shi yayi lagu ya ke ni da lagu anan ya zubar da ladan juma'a to ina mutumin da zai huddo salula ko wata agogo ko wani tazi ana kuduba yana ja yana wannan case wannan ba shi da ladan sallar juma'a illa kasancewar ta tsaya masa matsayin asfahar wanda kudin mutumin da ya samu sallar juma'a cikakka to yana da alƙawarin gafara ta zunubai sati guda da dadin kwana uku kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wai kamar misali yara da suke wasa a masallaci dan agaji ya yi musu magana bai ya dacewa inda dan agajin shi ma juma'a ta zama wajibi a kan shi ba cikin halin bulaguro ba yake da sauransu, duk da cewa ko da cikin halin bulaguro yake wanda juma'a ba ta zama wajibi a kan shi in ya halarci juma'a to dokoki na juma'a sun hau kan shi ko shi bai ya halarta sai dai kawai dai ya musu ishara. Na'am. Na'am. Wai misali dan hutu da liman yake yi tsakanin khutba ta farko da ta biyu kana da damar da zaka yi wani abu kwarai da gaske, dama ce aka ba liman ya dan huta su ma mamu a lokacin nan kana da halaccin da zaka yi wani abu, in ma ka gyara zaman ka ko ka gyara inda zaka dora goshinka ko ka buddo wata salula ka kashe da sauransu, duk kana da damar haka. Ganihu dadin fa'ida a nan kuma ba mahalli ba ne ba na daga hannu a yi addu'a na cewa tsakanin khutba ta farko da ta biyu addu'a ake, wannan yana ɗaya daga cikin bid'o'in sallar juma'a wanda ba dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, ma'ana yin addu'a tsakanin khutba ta farko da ta biyu dan hutu ne kawai liman yake. Na'am. Na'am. Wai misali dangane da addu'o'i na neman tsari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda Aisha ke cewa duk a lokacin da ya zo wurin kwancinsa ya hau kan shimfiɗa na tara tafukansa biyu sai ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, sai ya fara shafawa daga kansa ya shafi dukkan gangan jikin shi bakin iya gwargwadon abinda Allah ya so, sannan sai ya sake tarawa karo na biyu ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, ya sake koma shafawa yana farawa ne daga kansa sai yayi so uku. To shine dan uwa yake cewa yara kankana waɗanda su ba sa iya karantawa shin su ma tuha za a yi a shafa musu ko kuma kawai in aka tuha musu addu'a? Lalle su yara akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ta nema musu dari, shine kamar yanda yake man jikokinsa Hassan da Husaini, shine da yake cewa u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. An gane ku? Amma dalilin cewa su a tofa a shafa musu wannan yana bukatar dalili wanda yake tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka, shi dai ya nuna mana duk wanda zai yi kenan akan shimfitarsa haka zai yi. To amma maganar amma wani a shafa masa kaman kankanin yara da sauransu wannan yana bukatar wani dalili wanda yake na daban, illa kasancewar wancan dai hadisi shine dai ya dace yara kankana a ringa nema musu tsari na Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da muguntar dukkan wani mugu, shi ne yace a u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu zakka, wato littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka. Mun tsaya ƙarshen wato babi na uku, baban da ke bayani dangane da girman zunubin mai hana zakka a gobe kiyama, da bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna ha fi sabilillahi fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. wanda ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke barazana dangane da girman ukuba wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tanade ta ga duk mutumin da ke hana zakka. Wanda bayani ya gabata, mutumin da ya hana zakka domin musan wajibcinta, wannan babu tantama dangane da kafircinsa. An gane ku? Mutumin da ya hana zakka saboda ruwa, kar mu manta mun wuce da hadisi na Abubakar Allah ya kara masa yadda, wanda da karfin tsiya shugaba yana iya daura damara ta yaki, wato ya yake shi a karfi a karfi wannan zakka ko da za a zubar da jininsa. Kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka samu jama'a sun kasu kashi uku, wanda kuma galibin su mazauna gida ne. Wasu sun yi da'awar annabta kamar Al-Aswadul Ansi da shi da Musaylamatul Kazzab, wanda kowane ɗaya daga cikin mutanen nan biyu ya yi da'awar cewa shi ma manzo ne Allah ya turo shi, wanda shi Al-Aswadul Ansi yana birnin Sana'a, wanda Sana'a ita ce capital ɗin Yaman a yanzu har ma a wancan lokaci, wanda shi kuma Musaylamatul Kazzab wato yana birnin Yamama. To kowane ɗaya daga cikinsu ya yi da'awar cewa shi ma manzo ne. Sannan kuma ga jama'a kashi na biyu, wasu sai suka yi musan zakka a iya tunaninsu da fahimtarsu cewa zakka ta takaita da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda ya riga ya wuce, to ba maganar fa ko dala su ba wani a yau. Haka suka yi wani sansanin su wanda galibinsu mazauna gida ne. Wanda kashi na uku, wasu ko sun yi ridda sun bar musuluncin kwata-kwata. Shi ne Abubakar Allah ya kara masa yadda a lokaci daya ya daura damara ta yaki wajen kashi uku. Ga waɗanda za su yaki waɗanda suka hana zakka, ga waɗanda za su yaki waɗancan wanda suka yi da'awar annabta, kuma ga waɗanda za su yaki waɗanda suka yi ridda suka bar musuluncin kwata-kwata. Wanda lokacin da ya daura damara ta yaki domin yakar waɗanda suka hana zakka, Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa mujadala da Abubakar yana kai kawo, yake cewa yaya zaka yaki jama'a bayan sun ce la ilaha illallah. Manzon Allah ko ya ce da mu, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Manzon Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah. Idan suka ce la ilaha illallah, manzon Allah ya ce tabbas sun tsara jinanan su, sun tsara dukiyarsu, ma'ana baya halatta na taba ɗaya daga cikinsu. An gane ko? Yake cewa sai dai da haƙƙi wanda yake na musulunci. Idan mutum ya yi ta'asar da ya halatta a zubar da jininsa, to a wannan lokaci za a zubar da jininsa domin haƙƙi ne na musulunci. Hakanan akwai haƙƙi na musulunci a cikin dukiya, ma'ana mutumin da wani abu ya zamanto wajibi a kan shi na haƙƙi, yake bayar da wannan haƙƙi, to za a iya takura shi da ƙarfin siya a karɓi haƙƙi. Kuma sakamakon la ilaha illallah su na ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, inda gaske suke bata tsaya ba akan halshi ta isa har zuciya, to la ilaha illallah za ta amfane su a gobe kiyama kamar yadda ta amfane su a duniya. Idan ku ta takaita akan halshi bata samu gunzama a cikin zuciya, to iya amfanin da za ta musu a rayuwar duniya makomar su a gobe kiyama ita ce wuta. To dan haka Umar sai ya kafa ma Abubakar hujja da wannan hadisi, ta yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah? Abubakar shi ko yayi kiyasi yana ce ba gudu ba ja da baya, yace la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zaka, yace wallahi duk mutumin da ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace wallahi sai na yake shi. Me yasa? Yace duk inda Allah ya ambaci sallah a cikin Al-Qur'ani ku sai da sallah sai yace ku bayar da zakka. Kenan sallah da zakka a iya kiyasin Abubakar, Hassan da Husaini ne ba sa raguwa. Dan haka shi wannan kiyasi cewa sai ya yaki duk wanda ya hana zakka. Kai a ƙarshe ma ta yi ma Umar, ta yi wallahi lauma na huni a naƙal kanu ya uduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na qataltuhum ala man'iha. An gane ko? Yace wallahi da za su hana ni dide da dan busuru wanda yake bugun raba, shi ne ake kira da al'anaq, ko kuma a wata riwaya lauma na huni iqala, dabaibayi da akala wanda ake dauri raƙumi na zakka a kawo shi yace wallahi didi da dabaibayin in ka kawo raƙumin babu dabaibayi yace wallahi sai na yake ka a rashin zawwa da dabaibayi wannan yana nuna karfin zuciya na Abubakar Allah ya kara masa yadda saboda duk a cikin sahabbai babu jarumi sama da Abubakar Allah ya kara masa yadda to dan haka anan shine malam yazo da wannan hadisi wanda yake nuna mana ashe shi mutumin da ya hana zakka ya tabbatar da wajibcin ta iya ruwa ce kawai ta sa yake bada wato wannan wajibi ne akan shugaba ya yake shi da karfin tsiyaye karbi wannan zakka amma wanda yi musanta wannan kuma ba tantama game da kafircin sa to mutumin da anan ya hana zakka saboda ruwa shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ta alqur'ani ta nuna mana iya sakamakon ukubar shi a gobe kiyama shine ubangiji ta'ala yace waɗanda suke taskance zinare da azurfa karka takaita abun akan zinare da azurfa duk wasu kudi da ake mu'amala tsakankanin jama'a wannan madadin zinare da azurfa ne dan karka takaita hukuncin akan su shine anan yace waɗanda suke taskance zinare da azurfa wala yunfikuna hafi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya dan daukaka addinin Allah ma'ana ba sa fitar da zakka fi sabilillah anan hanyar da Allah ya yi umarnin cewa a sanya dukiya ubangiji ta'ala yace fa bashirhum bi azabin alim yi musu gatse da azaba wadda take ma'abuciyar nadi yawma yuhuma 'alaiha fi nar jahannam ubangiji ta'ala yace a ranar da wato yi musu gatse da azaba ma'abuciyar radadi a ranar da ake kuna akan dukiyar da ba a fitan mata da zakka a cikin wutar jahannama za mu iske a hadisi ne wa insha Allah ta'ala wanda zai nuna mana yaya ake ma wannan dukiya a cikin wutar jahannama shine Allah yace fatukuwa bi haji babuhum wato sai a ma gushinsu lalas me ake cewa lalas shine a sanya karfe a cikin wuta sai idan yayi ja sannan sai a dauko shi ana turawa a jikin mutum shine Allah yace fatukuwa bi hajibahum ma'khuzun minan kai an gane ko dan haka dutsun guga ake ce masa almikwa ma'khuzun minan kai saboda wuta ce za a zuba in yayi zafi sai a dauko karfin wannan sai a ringa turawa a jikin tufafi dan ya miki to haka kasancewar dukiyar za a sanya ta cikin wutar jahannama idan aka kona ta sai a ringa ma gushin wanda yake fitar da wannan zakka wato lalas shine yace wajunubuhum ubangiji ta'ala yace da haƙurƙuransu wa buhuruhum kuma da gadan bayansu haza ma kanaftu li anfusikum sai a faɗa musu cewa wannan shine sakamakon abinda kuka kasance kuna taskancewa kawunanku a rayuwa ta duniya Allah ya jaddada ni'imarsa a kanku ya ba ku dukiya a matsayin wakilansa ku sanya ta inda ya dace sai kuka yi gulukin wannan dukiya kuka ki sanya ta inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni dan haka a yau Ubangiji ta'ala sai ya ce da su fa zuku ma kuntum taknizu ku dandani sakamakon abinda kuka kasance kuna taskancewa wato na dukiya wannan aya ita ce take nuna mana sakamakon duk mutumin da ya hana zakka a gobe kiyama sawa'an wanda yi musan wajibcin ta ko kuma wanda ya hana ta saboda ruwa da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana babu wanda yake ma'abucin raƙuma ko kuma shanu ko tumaki ko awaki yake fitar da zakkar waɗannan dabbobi manzo Allah ya ce idan aka wayi gari kiyama waɗannan dabbobi za su zo sun fi yawa akan yanda yake da mallakar su a rayuwa ta duniya kuma sun fi kiba sun fi koshi dabbobin nan za a kuro su a bayyane wanda yake haƙo a taron alkiyama guri wanda yake haƙo shi wanda ya hana zakkar dabbobin manzo Allah ya ce za a ringa kuro su za su ringa take shi da kofato idan dabbobi ne masu kofato idan suna da kaho kai tsaye kuma su ringa sukan shi da wannan kaho sai a koro su sai sun wuce ta kan shi gaba daya suna taka shi da kofato suna sukan shi da kaho sai an kai karshen su sannan kuma sai a koro su haka za a yi ta sintiri da su suna zuwa suna zawwa a tsawon yinin da ya kai shekara 50 bayan sun tattake shi a ƙarshe an auna aikin sa manzon Allah yace sannan kuma a yi da shi in ma aljanna ko wuta dan haka kasancewar rashin fudda zakka ba karamar musiba bace wallahi ba karamar musiba bace wanda kuma galibi a yau idan kan lura da jama'a ta musulmi ba kowa bane zai tsaya ya tankadi ya rauraye ya tantance iya dukiyar shi ya fitar da menene haƙin Allah subhanahu wataala wanda kuma irin wannan musiba wal iyazu billahi galibinta ta hada ɗan uwan mu dan bariki wanda shi dan bariki kawai shi a iya tunanin sa zakka ta ke banta da dan kasuwa sai ka same shi yana da miliyoyi ka a cikin kwant amma maganar zakka ma bata taso ba wanda shi kuma a matsayin shi na musulmi wajibi ne ka lissafa iya abinda Allah ya baka na dukiya in ya kai zakka ka fudda zakka wanda dan haƙin da Allah ya tilasta mana abu ne ko wanda yake bai taka karaya kariya wanda kuma ba a kullum bane zaka bada a shekara ne zaka bada so daya duk ajikka daya kadago ne fa zaka fudda duk ajikka guda zaka fudda kadago miliyan guda jikka 25 ne kadai Allah yake bukatar ka fudda in dukiyar ta kai kenan gulgudan zakka to dan haka dai bayani ya gabata akan haka wannan azaba ce ta wanda ya hana zakka wanda azaba ta biyu shine Allah zai makanta dukiya dan karka fahimci cewa sai dabobi da zinare da azurfa ko kayan gona ne ko ma menene in dai dukiya ce wadda take zakka ta zama wajibi to Allah zai azabtar da mai ita a gobe kiyama wanda hadisi na karshe wanda muka karanta dukiyar gaba daya Allah zai masanta ta a maida ta wani katon kumurcin muciji wanda yake mai kura manzon Allah yake cewa yana da kafanni guda biyu wannan maciji sai ya nannade wato wuyan shi wanda ya hana zakka a ranar kiyama yayi ta saran shi duk inda yayi mucijin sai ya bi shi kai a ƙarshe mucijin shi wanda ya hana zakka sai ya tura ma mucijin hannu a cikin baki manzon Allah yace mucijin sai ya taune hannun tamkar yanda amali yake taune abu in ya sanya baki mucijin kuma sai ya ringa ce masa ana maluka ana kanzuka ni ce dukiyarka ni ne taskarka ma'ana dukiyarka taskance kake fitar da zakka kenan wannan dukiyar da ba a fitar mata da zakka shine sakamakon wanda bai fitar mata ba yau za mu tashi kenan babu na hudu قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواج صدقة wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa duk dukiyar da aka fitar mata da zakka ba a kiranta taska an gane ko duk da cewa za a iya kiranta taska a larabci amma a shar'ance ba a kiranta kanz saboda lafazin kanz duk wata dukiya wanda mutum ya taskance ta bayan ya biya bukatunsa to ita ce ake kira da kan a yaren larabci kenan amma a shar'ance in aka ce kanz dukiyar da ba a fitar mata da zakka ita ce wato kanz ma'ana taska wanda kenan azaba ke kasancewa akan mai ita a gobe kiyama shine yace ma uddiya zakatuhu fa laysa bi kanz dukiyar da aka fitar mata da zakka to wannan ba a kiranta taska wanda Allah zai azabtar da mai ita a gobe kiyama kamar yadda ya gabata a wancan aya shine malam sai ya ce domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace laysa fi ma duna khamsi awajin sadaqa duk abin da bai kai ukiya biyar wato na azurfa manzon Allah yace babu zakka a cikin shi an gane ko wanda duk ukiya daya iya abinda take badawa shine dirhami 40 wanda ukiya biyar kenan shine dirhami mai tan wanda idan mutun ya mallaki dirhami mai tan daga cikin azurfa ko azurfar da in an dora ta za ta bada nauyin dirhami 200 to zakka ta zama wajibi a kansa wanda in zinari ya ce kar mu manta kamar yanda bayani ya gabata shine dinari 20 an gane ko idan dinari ne ke gare idan kuma zinari ya ce wadda take mulmulalla ko wadda an riga an kira ta kenan in ta ba da nauyin gram 85 to wannan zakka ta zama wajibi amma in ta yi kasa da haka babu zakka a ciki an gane ko kenan duk abin da bi kai ukiya biyar wannan ba a kiran shi kansa amma haka kuma in ya kai ukiya biyar in dai an fitar da zakka hallo ya fitar daga cikin layin kan kamar yanda bayani zai zo wa qala ahmad ibn shabib ibn sa'id qala haddathana abi ayyunus wa ibn yazid al-aili an ibn shihab huwa az-zuhri an khalid ibn aslam انه قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال اعرابي اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله ظهرا للاموال قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال الاوزاعي هو عبد الله بن عمرو اخبرني يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى بن عباره اخبره ان ابيه يحيى بن عماره بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواك صدقه وليس فيما دون خمس زوج صدقه وليس فيما دون خمس اوسك صدقه قال حدثنا علي هو ابن عبد الله ابن المديني انه سمع هشيم وابن بشير انه سمع هشيما وابن بشير الواسطي اخبرنا قال اخبرنا حسين عن زيد بن وهب انه قال مررت بالرجزة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاويه نزلت في اهل الكتاب وقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي هبشيا لسمعت وأطعت قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى قال حدثنا جريري هو سيد أنا أبي العلاء عن الأحنف بن قيس أنه قال جلست قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثه وقال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين بردف يهما عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثديي أحدهم حتى يخرج من نبض كتفه ويوضع على نبض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديي يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبئته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يأكلون شيئا قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أهدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة الله قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أهد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله wato Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa wani bakauye ya fada ga Ibn Umar kamar yanda shi Khalid ibn Aslam ke cewa mun fita tare da Abdullahi dan Umar wani mazaunin kauye sai ya tambayi Abdullahi dan Umar yace masa ba ni labari dangane da ma'anar فدر الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله متانن دا كي تسكلتي زيناري دا أذرفا باسا تشيد دا إتا دن أوكك الدين الله دا الله يتشي مصد زيدا أذابا ما أبو تير دا دي أران الكيامة شيني كي تنبير ابن عمر يباشي لاباري دنغني دا معنرتا Abdullahi dan Umar sai yace da shi man kana zahafa lam yu'addi zakataha fa wailul lahu duk mutumin da ya taskance dukiya bai bayar da zakata ba to kai can hallaka da tabewa ya tabbata gare shi a gobe kiyama an gane ko man kana zahafa lam yu'addi zakataha duk wanda ya taskance dukiya bai bayar da zakata ba Ibn Umar yace fa wailul lahu kai can hallaka da tabewa gare shi a gobe kiyama Ibn Umar yace inna ma kana hadha qabla an tunzala zakka wannan aya kafin a saukar da zakka ne ma'ana Allah yake barazana ta azaba akan duk mutumin da ya mallaki dukiya bayan ya ci ya sha yayi bukatun sa sauran dukiyar ya kibibiyar jama'a ya taskance ta to wannan kafin Allah ya saukar da aya ta zakka wato shine ake haramta mana taskanci dukiya a wancan lokaci farkon musulunci so ake jama'a ta musulmi ya zamanto akwai tsananin taimaka ma juna tsakanin mu ma'ana mu kai matsayi taimaka ma juna duk abin da ka samu indai ka ci ka sha kai bukatunka to abin da ya rage kai kokari ka bibiyi jama'a duk wanda baya ka bashi kamar yanda Ubangiji ta'ala yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil af Ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya dangane da gwalgwadon menene zasu ciyar da shi na dukiya Allah yace kulil af ci da su abin da ya rage kenan bayan ka biya bukatunka duk abin da ya rage na dukiya to ba a bukatar kai mulkinta wanda yake da bukata zaka bibiya ka taimaka musu to shine Umar yace cikin Abdullahi dan Umar yace inna ma kana hadha qabla an tunzala zakka wannan barazana da Allah yake yi da wannan azaba kafin a saukar da zakka ne falamma unzilat ja'alaha Allah dukhran lil amwal lokacin da aka saukar da wajaucin zakka aka nuna gwalgwadon abin da mutum zai fitar da shi daga cikin dukiyarsa kuma ga lokacin da zai fitar da wannan dukiya kuma ga waɗanda za a ba to wannan zakka sai ta zamanto tsarki ce ga dukiya sauran dukiya ma'ana duk abin da ya rage na dukiyarka to wannan ba a kiran shi kan dan haka Abdullahi dan Umar yake cewa a wata a wani hadisin shi yace la ubali law kana li yasbu uhudin zahaba yace wallahi ni ban kula ba ina ma a ce ina da wato girman dutsen uhud ga dinari a ce nawa ne indai na huda zakka yace ni ban kula ba an gane ko dan haka a wata riwaya shi Abdullahi dan Umar yake cewa indai mutum ya riga ya bada zakkar dukiyar shi yace to duk abin da ya mallaka na dukiya inda za a tila shi tun daga doran kasa zai kai karkashin kasa ta bakwai yake cewa wannan ba a kiran shi kansa ba a kiran shi kansa an gane ko kenan anan shine yace duk abin da aka hudda zakkai sai yace falan ma unzilat ja'alaha Allahu dukhran lil amwal lokacin da aka saukar da zakka Allah ya maida zakka wato tsarki ne ga dukiya kamar yanda Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim to dan haka wannan hadisi shine mallan ke kafa hujja da shi akan cewa duk dukiyar da aka fitar mata da zakka ta fita daga cikin layin kan wanda Allah zai yi azaba ga mai ita a gobe kiyama an gane ko haka nan kenan kashi na biyu kamar yanda ya zo a tarjumar duk dukiyar da bata kai gwalgwadon zakka idan ka biya bukatunka ka aje wannan dukiya koda baka ba kowa ba a kiranta kanzu ba a kiranta kanzu Allah ba zai yi azaba akan ta a gobe kiyama dan ka taskance ta in dai bata kai gulgudan zakka kenan haka dukiya komai yawanta in dai an hudda zakka ita ma ta fita daga cikin layin kanzu babu azaba gane ita a gobe kiyama komai yawanta idan ya tara shine Ibn Umar yace masa anan yace wanda ya taskance dukiya bai bayar da zakkar ta ba kai can hallaka da tabewa gare shi ma'ana wannan aya ta hau kan shi kenan anan mi zamu fahimta kenan dukiyar da ba a bada zakka ba in ta kai zakka ba a fitar da zakka ba sunan ta kansa sai nuna masa cewa ai wannan aya Allah yana nihi lokacin wato barazana ce ta azaba lokacin kafin a farlanta zakka ana buƙatar a taimaka ma jama'a bayan kowa ya biya bukatunsa amma da aka saukar da aya ta zakka kenan zakka ta tsarkake dukiya in dai ka fitar da wannan haƙi da Allah ya wajabta maka to duk abin da ka mallaka na dukiya kana iya rikewa naka ne sai dai ba dabi'ar mumini bace ba suke bakin alshihu a wannan hadisi na gaba hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa duk abin da bai kai ukiya biyar na azurfa manzon Allah yace babu zakka a cikin sa lafazin awaq jam'i ne na ukiya ukiya ma'auni ne na azurfa wanda shi wannan ma'auni abin da yake badawa na nauyi shine nauyin dinare wannan dirhami 40 wanda in ka hada dirhami 40 su biyar kenan 200 kenan in dai baka mallaki ba dirhami 200 ga wadanda suke amfani da kudin azurfa to babu zakka a kanka in dinare ne ko baka mallaki ba wato dinare 20 ko kuma mu ce baka mallaki ba gram 85 sai yace walaysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa duk abin da bai kai raƙumi biyar manzon Allah yace babu zakka a cikin sa idan mutum ya mallaki raƙumi hudu suka shekara ba zakka a kansa amma in sun kai biyar suka shekara to wannan dole ne zai bada tinkiya ita ce zakkar su kamar yadda ya gabata a darasin mu na Tirmidhi kuma zai zo nan gaba insha Allah a wannan littafi sai yace walaysa fi ma duna khamsi awzuqin sadaqa manzon Allah yace duk abin da bai kai wusuki biyar na kayan gona manzon Allah yace babu zakka a cikin sa shi alwusuk iya abin da yake badawa shine sa'i 60 ko kuma mu ce tiya 60 wanda in kai 60 so biyar shine zai baka tiya 300 duk abin da zaka noma a gonar ka daya ko kuma a gonakanka gaba daya hatsi ko dawa ko wake ko gujiya da sauransu in dai bai kai tiya 300 ba to babu zakka a kanka hatsi sai ya kai tiya 300 dawa sai ta kai tiya 300 wake sai ya kai tiya 300 gujiya sai ta kai tiya 300 haka nan shinkafa ko alkama ko wani ɗaya daga cikin su sai ya kai tiya 300 duk wanda bai kai tiya 300 ba to babu zakka a cikin sa kuma ba a hada gujiya da wake ko a hada hatsi da dawa ko shinkafa da alkama kowanne zaman kanshi yake kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan anan abin da muke so mu gane malam ya shigo da hadisi duk abin da mutum ya mallaka na dukiya koda ya biya bukatunsa bai bukatar komai in dai dukiyar bata kai gulgudan zakka to ba laifi mutum zai iya koye dukiyar sai taskance wannan ba a kiranta kansa an gane ko saboda manzon Allah ya ce duk abin da bai kai wannan gulgudu to babu zakka a cikin shi kenan wannan ya fita daga cikin layin kansa kuma in ka koma wancan hadisi na Ibn Umar kenan dukiya komai yawanta in dai an fitar mata da zakka ita ma ta fita daga cikin layin kan babu azaba ga ma'abucinta a gobe kiyama sannan hadisi na uku shine hadisin wato Zaid ibn Wahab Allah ya ji kansa ke cewa na wuce da Ar-Rabiza wato Rabiza wato wani wuri ne wanda ke wajen Madina ba nisa tsakanin shi da Madina sai yace fa iza ana bi Abi Dharr radiyallahu anhu wato sai na ci karo da Abu Dharr Allah ya kara masa yadda anan Rabiza ma'ana ya kafa da wato shine kagon sa ma'ana ya mai da nan cewa shine gidansa fa qultu lahu sai na ce da shi ma anzalaka manzilaka hadha me ya saukar da kai wannan masauki ma'ana ka fito daga cikin birnin Madina ka zo wannan dokar daji ka zo ka zauna qala sai yace kuntu bisha Abu Dharr yace da Abdullah ibn Zaid ibn Wahab yace da na kasance a birnin Sham can nake a zaune fakhtalaftu ana wa Muawiya fi qawlihi ta'ala wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Lokacin nan shi kuma Muawiya wato shine gwamna a can birnin Sham, wanda Sham a da in aka ce Sham ya hada Palestine da Liban da Suriya da Jordani da sauransu, wannan yankin gabaɗaya shine ake kira da Sham. To a lokacin nan shi Muawiya shine shugaba a wannan yanki gabaɗaya, shine wakilin Usman Allah ya ƙara masa yadda. To shi kasancewar shi Abu Dharr da yana can Sham a zaune, sai suka dan samu sabani rashin zuwa tsakanin shi da Muawiya dangane da ma'anar wannan aya Ubangiji ta'ala da yace waɗanda suke taskance zinare da azurfa ba sa ciyar da ita fi sabilillahi, ba su yi musu gafe dangane da azaba ma abuciyar radi. Sai muka samu sabani tsakani na da shi. Qala Muawiya, Muawiya sai yace nazalat fi ahlil kitabi, ai wannan aya ta sauka ne game da mazawwal tafi sune Yahudu da Nasara, ba kowa ba Allah yake ma barazana da wannan aya sune Yahudawa da Nasarawa. Fa qultu, Abu Dharr yace ni ku sai nace da Muawiya nazalat fina wa fihim, a bata keɓanta ba da su, da mu da su gaba daya ayar ta sauka, ma'ana ta hada da mu da su gaba daya. Duk mutumin da ya taskance zinariya ya taskance dukiya, to sakamakon shi shine Allah ya azabtar da shi a gobe kiyama. Sai yace fa kana baini wa bainahu fi zak, wato sai muka dan samu rashin zuttuwa tsakani na da shi akan tattaunawa akan wannan mas'ala. Wa kataba ila Usman radiyallahu anhu yashkuli, a lokacin nan Muawiya sai ya rubuta takarda ta musamman ya tura ma Usman a matsayin yana kai kara na cewa ga yaji sun kasa samun zuttuwa tsakanin shi da Abu Dharr. An gane ko shine anan malamai suka ce za mu fa'idanci wato shine shugabanni ya zamanto suna da bi a sallu da tausayawa game da malamai. Kasancewar shi fa Abu Dharr a matsayin talaka ne fa yake a karkashin Muawiya yake, domin Muawiya shine shugaba. To amma maimakon ya dau wani mataki a kan shi sai ya tura ma wanda yake gaba da shi shine Usman Allah ya kara masa yadda. Shi ma kuma Usman kin da aka tura masa za mu ga menene ya kasance tsakanin shi da Abu Dharr kin. A lokacin nan fa kataba ilayya Usman, wato Abu Dharr yace Usman sai ya rubuto takarda ya aiko mu, yace da ni a niqdamil Madina, yace Abu Dharr abinda nake bukata ka dawo birnin Madina. Faqadimtuha, yace sai na dawo birnin Madina. Faqathura alayya an-nasu hatta ka'annahum lam yarawni, Abu Dharr yace mutane sai suka yi ca a kaina ka ce da dai tamkar wasu sanni ba, wannan ku sun zo sun yi ca a kan shi sai tambayar shi suke wani ya maido ka daga birnin wannan daga wato birnin Sham, ya maido ka daga birnin Sham. Shine a lokacin nan sai yake cewa fa zakartu zalika li Usman, yace sai na ba Usman labarin ga yanda mutane fa sun dame ni. Fa qala li, sai yace in shi ita tana haita fa kunta qariba, yace in har ka so yace ka nisanta daga birnin Madina, amma kar ka nisance ta da yawa, ka zamanto a kusa. An gane ku, ka fita daga cikin birnin Madina ka dan koma gefe, amma kar ka yi nisa da ita. Yace fa zakal ladhi anzalani hadha almanzil, yace wannan shine al'amarin da ya saukar da ni wannan masauki da kake gani an rajiza. Sai yace walau amaru alayya habashiyya, yace wallahi da za su shugabantar da wani bawa wanda yake dan Habasha, ma'ana dan Ethiopia, yace la sami'tu, yace wallahi duk abinda zai faɗa mun yace zan ji wa'ada'atu, kuma zan yi biyayya ga umarninsa, ko da bawa ne za a shugabantar da shi a kaina, yace wallahi zan yi biyayya, kuma duk abinda ya faɗa mun matukar bai saba ma Allah bai saba ma manzansa, zan ji zan bi. To wannan kasancewar shi Zaid ibn Wahab da yaje ya tambayi Abu Dharr, saboda kasancewar ya shi irin abubuwa da ke yawo na makiyan Usman yanda suke yada maganar cewa ai Usman shi ya kori Abu Dharr wato daga birnin Madina, shi yasa ya koma can Arrabiza wato ya koma ya zauna dan haka a wata riwaya ma su mutanen Kufa suka rubuto takarda suka ai koma shi Abuza suka ce masa tunda Usmani ya kore ka yaki ka abinda muke bukata ka kafa mana tuta ta yaki zamu zo da mu da kai mu yake shi mu fitar da shi daga birnin Madina an gane ko shi kuma a lokacin nan Abu Zar Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi duk abinda Usman zai umarce ni akan shi yace wallahi zan mai kauya zan ji zan bi ba zan saba masa ba to wanda yake na nuna mana wato masu san fitina wato bayan wannan tun wancan lokaci akwai su waɗanda su makiyan Usman ne suka ringa bibiyar jama'a suna yada wannan magana mai muni cewa Usman shi ya kore Abu Zar shi kuma yanda ga yanda al'amarin yau kanu tsakanin su saboda mutane ne suka zo suka dame shi kasancewar shi Abu Zar wato yana da wani mazhabi nashi wanda shi ba sa sauci dan haka zamu iske a wancan riwaya ta gaba irin tsananin sa kasancewar su kuma jama'a mafi yawa zaka gani wasu dama haka nan ne dabi'ar su da wannan to shine a wannan riwaya ta gaba shine al-Ahnaf ibn Qais yake ba su labarin cewa ya zauna a wajen wata jama'a ta Quraishawa yana zaune tare da su yace faja'a rajulun kenan wannan a birnin Madina yace sai wani mutum ya zo khashinu sha'r mai kakkausan gashi wasiyabi mai kakkausan tufafi wal hay'a wato mai kakkausar kama ma'ana kamar shi wato duk abin kice take hatta kama alaihim sai da ya tsaya akan waɗannan jama'a ta Quraishawa fa sallama sai ya musu sallama kuma kala sannan sai ya ce da su bashirul kanizina kanizina bi rabbin yuhuma alaihi fi nar jahannam yace duk mutanen da suke taskance dukiya yi musu gatse dangane da wasu duwatsu waɗanda za a kona su a cikin wutar jahannama waɗannan duwatsu idan aka kona su a cikin wutar jahannama yace sannan za a fito da su sai a dora su akan nonon mutum an gane ko za a dora wannan dutse in aka kona shi a cikin wutar jahannama sai a dora shi akan nono na mutum idan aka dora shi shine yace hatta ya khruja min nugudi katfi wato sai ya tilla ya hudo ta girin girtsi wanda yake na Allah ka fada lafazin annugud wato shine girin girtsi a Hausa ma'ana kashi wanda yake kale kale wanda yake gefin Allah ka fada idan aka dora daga nan sai ya tullo na wal iyad billah wa yudau ala nugudi katfi sannan kuma sai a koma dora wannan dutsen wato daga girin girtsin kenan daga baya kuma sai ya tullo ta kan nuna hatta ya khruja min halamati sadiyahi sai ya fito ta kan nunan sa ya tazalzal kuma haka dutsen zai ringa karkarwa yana kai kawo a cikin jikin sa thumma walla wannan shine kenan azabar da Allah ya ce fatukuwa biha shibahuhum wa junubuhum domin kasancewar anan shi kan nono akan hadar gari yake tanan za a tilla kenan shi wannan dutse sai ya tilla ya fito ta baya sannan kuma sai ya koma shine anan yake cewa thumma walla sannan Abu Zar wato sannan wannan mutum sai ya juya majalasa ila sariya sai ya zauna ya jingina da wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci wata bi'tuhu al-Ahnaf yace sai na bi bayan sa wajalastu ilayhi naje na zauna a wajen sa wa ana la adri manhu ban san ba kowa ne fa kuntu lahu sai nace da shi la ura alqauma illa qad karihu alladhi qult yace ni ho bana zaton waɗannan jama'a fa ci ho sun kyamace abin da ka faɗa musu ma'ana wannan magana da ka faɗa musu ba su ji dadin ta ba qala sai yace innahum la ya'qiluna shay'a ai waɗannan da kake gani ba sa fahimtar wani abu qala li khalili sai yace da ni badadi na masoyina yace da ni qala sai yace qultu man khaliluk al-Ahnaf yace sai nace da shi wane ne ko masoyinka badadinka qala sai yace annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace da ni wata rana ya abazar yace ya kai abazar a tusi uhuda shin kana ganin dutsen uhudu kana hango shi qala yace fa nadartu ila ash-shamsi ma baqiya min an-nahar yace sai na daga kaina na kalli rana sai na ga ba abin da ya rage game da yini ma'ana rana ta je fadawa wa ana ura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajatin lahu yace ni ko ina kyautata zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihi ya aika ni ne game da wata bukata shi dan haka ya tambaye ni shin kana hango uhudu na daga kai na kalli rana yace ba abin da ya rage ne yi amma kyautata zaton cewa manzon Allah takan iya yiwa wata bukata ce yake da zai aike ni yake tambaya ta kuntu na amsai nace kwarai da gaske ina hango dutsen uhudu qala sai yace ma uhibbu anna li mithla uhudin dhahaban unfiquhu kulla manzon Allah yace da ni wallahi bana kaunar a ce ina da kwatancin dutsen uhudu ga zinare a ce gaba ɗaya wannan dukiya na ciyar da ita ma'ana yanda manzon Allah yake kyamar dukiya mai yawa saboda dukiya in ce yawaita wato hisabi ce game ita a gobe kiyama koda ya nemo ta ta inda aka ce ya nemo kuma ya ciyar da ita inda aka ce ya ciyar shine manzon Allah yace da shi yace ni bana bukatar a ce ina da gulgudan dutsen uhudu ga dinari a ce kuma na ciyar da shi gaba daya yace kawai iya abin da nake bukata yace dinari uku an gane ku dinari uku ya ake nihi da dinari uku kamar yadda yake cikin wata riwaya shine daya zaka tanade shi saboda masu bin ka bashi daga sun tsara ka dauko ka basu daya wato domin ka ciyar da shi game da daukaka addinin Allah na cikin uku shine wanda zaka ci abinci ka biya sauran bukatun ka sai yace wa inna haula ila yaqiluna wadannan da kake gani yace ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu inna ma yajma'una ad-dunya yace duniya kawai suke haba-haba tarata yace la wallahi na rantsi da ubangijin da ya halicce ni la as'aluhum dunya wala astaftihim an dinin hatta alqa Allah yace bazan roke su wani abu wanda yake na amfanin duniya kuma bazan musu bazan nemi bazan tambaye su bazan gane da wani al'amari na addini saboda wasu sai inda aka sa gaba bai ce sai na hadu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala a takaice dai shi Abu Dharr Allah ya kara masa yadda shi huwa yana ganin rashin halaccin mutum hoya aje dukiya kawai shi a iya tunaninsa in dai ka rige ka ci ka sha ka biya bukatunka to bai ya halatta ka kawo kudade ka buye duk abin da ya rage ka fito ka raba ma waɗanda suke mabukata shi yana ganin haramcin cewa mutum ya boye ya aje kuɗi bayan ya biya bukatun shi dan haka shi har a yau shi wannan aya ce akan ta yake kawai duk mutumin da ya biya bukatun shi ya aje kuɗi to wannan azaba za ta kasance akan shi a ranar kiyama to tare da cewa jumhurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun saba masa akan haka to saboda kasancewar abin da yasa Usman Allah ya kara masa yadda ya bashi shawarar cewa ya dan kaure daga cikin birnin Madina saboda kasancewar da yawa daga cikin jama'a in har yana nan waɗanda suke masa ca suke masa wannan fatawa za su dau mazhabin sa shi kuma mazhabin shi akwai tsanani akan shi shi babu sassauci tare da shi to su kuma galibin sahabbai sun saba masa dukiya in dai ka fitar da zakkarta to kuma na wuce kana iya ajewa iya dai abinda ake so kai buka kai kokarin nemo dukiya ta inda Allah ya halitta maka wanda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna mana ba laifi mutum zai tara dukiya ko mun yawanta wanda hadisin da manzon Allah yake cewa zahaba ahadud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum al hadis manzon Allah yace masu dukiya sun tafi da wato mafi yawan lada an gane ku saboda masu dukiya sun fi kowa yawan lada a gobe kiyama domin bayan sun tsara waɗannan dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala sallah da azumi da sauran ayyuka na ibada suna da duriya akan haka dukiyarsu da suke ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah wanda kuma gaya hadisi ne wanda yana cikin sahihai wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki ba shi da lafiya manzon Allah ya je gaida shi sai yake faɗa ga manzon Allah ya ce masa ya ce ya rasulullahi kaga halin yanda nake ciki rashin lafiya ta kwantar da ni ya ce ni ko mutum ne wanda yake ma'abucin dukiya ya ce ya rasulullahi zan iya sadaka da dukiya ta gaba daya manzon Allah ya ce a'a ya ce ya rasulullahi in kasa dukiyar uku in yi sadaka da kashi biyu manzon Allah ya ce masa a'a yace to in kasa kashi uku in yi sadaka da kashi ɗaya manzon Allah yace kwarai zaka iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka amma ka kasan da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya shi ma ba kadan bane manzon Allah sai yace masa da zaka mutu ka bar ƴaƴanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna dafe dafe suna bin mutane suna roko kaga anan mai manzon Allah yake nuna mana yana nuna mana halaccin mutun ya tanu dukiya ya rike bayan ya biya bukatunsa to dan haka kasancewar shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda shi yana daga cikin waɗanda su ba sa ganin halaccin mutun ya tanu dukiya kawai indai ka biya bukatunka to sauran dukiya ka ciyar da ita ga jama'a to dan haka suka sabu sabani da sauran jama'a kamar yadda suka samu sabani da Muawiya amma shi akan fahimtar waccan aya shi yace ayar ta hada mu mu da ahlul kitabi anan kuma fadar Abu Zar ita ce wato mafi rijaye an gane ku saboda ayar Allah ya saukar bata kibanta ba da ahlul kitabi hatta da mu jama'a ta mu'minai duk mutumin da ya taskance dukiya yake fidda zakatu shine sakamakon shi a gobe kiyama bayan an azautar da shi sannan a nuna masa matsayinsa imma aljanna ko kuma wuta sannan wannan an gane ku shine kenan shine anan yake cewa kenan yake cewa bazan tambaye su ba dangane da wani abu na duniya kuma bazan nemi fatawarsu ba dangane da al'amari wanda yake na addini domin ba su san inda aka sa gaba ba shine yace har sai na hadu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala to shine anan dai a takaice babun gaba daya abin da yake nuna mana dukiya in ba ta kai ba gulgudan zakka ba laifi mutum zai iya ajiye ta kuma ba a kiranta taska wanda za a azaltar da ita mai ita a gobe kiyama haka dukiya komin yawanta indai mutum yafi ya fitar da zakka ba a kiranta taska wanda za a azaltar da mai ita a gobe kiyama wannan halaka ne mutum ya tara dukiya ya riki nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك